Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar ranar Litinin 26 ga watan Yuni shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 2549 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102 da kuma ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sallah. Baba Yakubu makili ne tare da sahabu Imam Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Dazu dazun nan ne wakilin sashin Hausa a Maiduguri jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya ya aika mana rahoton cewa jiya Lahadi da misalin karfe 10 na dare waɗanda ake zaton ƴan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a jami'ar Maiduguri. A Pakistan jami'an kasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150. A can kudu maso yammacin kasar China kuma an fara fidda tsammani kan wasu mutane masu yawa da suka bace bayan wata mummunar gocewar kasa ko laka a yankin.
To ko bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji cewa ko kuma za ku ji sakonni na zaman lafiya da shugabanni suka yi a wurin bukukuwar sallar Idi a jiya Lahadi.
Gargaɗi guda za mu isa muku al'umma abinda mun ka sani na kowa sani kada mu zamo masu gina kullum muna tunkugewa mun yi ibada wata ya cika mun yi addu'o'i mun roƙi Allah shiga hauta muna kada a zo tun bisa yau ranar sallah kuma gina da kai ka tai ka saka tunkuɗi
haka kuma akwai shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dazu-dazun nan ne wakilin sashin Hausa a Maiduguri jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya Haruna Dauda Biyu ya aika mana rahoto cewa jiya Lahadi da misalin karfe 10 na dare waɗanda ake zaton ƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai hari a jami'ar Maiduguri.
Wato cikin daren ne da misalin karfe 10 zuwa 10 da rabi haka dan muka dinga jin jama'a da yana bugo waya na cewa suna jin karan fashe-fashe na kamar bama-bamai da kuma karan harbe-harben bindigogi a wajen yankin tashan Bama. Amma daga bisani mun samu rahotannin cewa kamar waɗannan ƴan ƙungiyar Boko Haram din ne sun kai hari cikin jami'ar Maiduguri wanda aka ce kuma sun je wajen ofishin jami'an tsaro na jami'ar Maiduguri ne inda suka tada bomb kuma har suka kashe mutum daya da kuma ita kanta ɗan rukunar bakin waken ita kanta ta mutu. Kamar yadda mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Borno DSP Victor Soku ya aike wa neman labari a takaice ya ma ƙara da cewa mutane uku waɗannan jami'an tsaron suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bomb din amma kuma guda ɗaya ne daga ciki yace gagarin ku a halin yanzu kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike game da wannan lamari.
Haruna Dauda Biyu daga birnin Maiduguri. A Pakistan jami'an kasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150 maza da mata da kuma yara waɗanda suka garzaya inda ta kifin domin kwasar ganima. Hukumomin kasar suka ce fiye da mutum 100 ne suka jikkata fashewar kuma da yawa daga cikin suna cikin mawuyacin hali. Tankar ta taso ne daga birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar zuwa Lahore headquarters lardin Punjab sa'ilin da motar ta kubucewa matukinta. Sanarwar da aka bayar ta na'urori masu ƙara sauti a wani masallaci cewa wata tankar mai ta yi hadari mai kuma na yoyo ya sa mazauna ƙauyuka da suke kusa dunguma zuwa wurin da aka yi hadarin. A lokacin ne kuma motar ta yi bindiga ta afka waɗanda suke wurin da kuma motoci da suke kusa. Man fetur abu ne da yake da tasiri a Pakistan duk da hadari da ke tattare da shi. Tunanin samunsa kyauta yana sa mutane su mance da hadari da ke tattare da kwasar ganima. Babu tabbas kan abin da ya sa tankar ta yi bindiga, amma 'yan sanda da ke yankin sun ce matukin ya tsira da ransa kuma tuni aka kama shi.
A can kudu maso yammacin kasar China kuma an fara fidda tsammani akan wasu mutane masu yawa da suka ɓace bayan wata mummunar gocewar kasa ko laka a yankin. Jama'ai suka ce har yanzu dai wato akwai mutane 93 da ba a san inda suke ba bayan da kasa mai yawan gaske ta binne ƙauyen da ake kira Shinmu a lardin wato Sichuan al'amarin da ya auku a ranar Asabar. Jama'an lardin suka ce gawarwaki da aka gano ba su kai 15 kamar yadda wato aka yi bayani tun farko ba. har zuwa daren jiya Lahadi mutane uku kadai ne aka ceto, wani magidanci da matarsa da kuma jariri dan wata daya, bayan da wani katun dutse da wasu buraguzai suka lalata gidaje akalla 40. Mutane fiye da 3,000 ne da suka hada da yan sanda da sojoji da fararen hula suke aikin ceto kamar yadda jami'ai suka yi bayani a baya. Masu aikin ceton suna aiki ba dare ba rana, suna bi buraguzan ko ya Allah za su samu wani da ransa.
Jiya Lahadi Rex Tillerson, sakataren harkokin wajen Amurka, ya ce zai yi wuya kasar Qatar ta cika wasu sharuɗan da Saudiya da wasu kawayenta uku suka gindaya wa hukumomin kasar da ke Doha. Duk da haka ya yi kira da a gare su da su ci gaba da shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin na diplomasiya a yankin na Gulf. Mr. Tillerson, wadda ya fidda sanarwa kwana ɗaya bayan da Qatar ta ƙi ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata, tana mai cewa suna barazana ko taɓa iyaucinta, ya ce akwai sassa masu muhimmanci da za su iya zama shimfiɗa na ci gaba da shawarwari da za su kai ga cimma matsaya. Sakataren harkokin wajen na Amurka bai faɗi kan waɗanne batutuwa ba ne yake tunanin wato Masar da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Laraba da Saudiya za su iya cimma matsaya da hukumomin na Qatar. Ƙasashen Laraba hudu waɗanda suka tsinka hulɗar diplomasiya fiye da makonni biyu da suka wuce da Qatar kan zargi tana goyon bayan ta'addanci a yankin, a makon jiya ne ta hannun Kuwait mai shiga tsakani suka gabatar da shuruɗansu da suka haɗa da buƙatar ta rufe tashar talabijin na Al Jazeera.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba Amurka Donald Trump ya ce shi da takwarorinsa na jam'iyyar Republican a majalisar dattijai suna fuskantar babbar kalubala a yunkurin da jam'iyyar take yi cikin shekaru 7 da suka wuce na yi wa tsarin kiwon lafiya Graham Bawul shirin da tsohon shugaba Obama ya kirkiro. Amma ya ce zaɓi na yi wa shirin kiwon lafiya Graham Bawul shi ne rugujewar tsarin da aka fi sani da Obamacare. Ranar Alhamis, idan Allah ya kai mu ne, ake sa ran shugabannin majalisar dattijan za su jefa ƙuri'a kan kudirin da zai kawo ƙarshen aiki da sharuɗan da tsohuwar dokar da Obama ya rataba wa hannu ta buƙatar na tilastawa Amurkawa sayan inshoran ko kuma su biya tara da janye tallafi da gwamnatin tarayyan take baiwa marasa ƙarfi domin su yi inshoran. Da kuma ragewa da kuma kawar da haraji da aka ɗora wa masu hali domin tafiyar da wannan shirin kiwon lafiyar. Sannan sabon shirin zai rage wato dubban miliyoyin daloli na shekaru masu yawa nan gaba da talakawa da kuma nakasassu za su amfana da su. Sai dai 'yan jam'iyyar Republican su 52 a majalisar, inda ake jin ilahiri 'yan jam'iyyar Democrat ba za su goyi bayan kudirin ba. Abinda hakan yake nufi shi ne wato wakilai 'yan Republican za su wuce ko kuma da za su 'yan Republican ba ana ganin cewa wasunsu ba za su goyi bayan wannan kudirin ba idan hakan ta faru a majalisar ko kuma majalisar zai rubu gida biyu. Sai dai matabakin shugaban Amurka Mike Pence zai kada kuri'a a wannan kuri'ar da za a yi ta raba gardama. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotannin namu na wannan safiya sun maida hankali ne akan kiraye-kirayen zaman lafiya da shugabanni suka yi wurin sallar Idi a jiya Lahadi. Bari mu faro da sakon zaman lafiya daga jihar Kano Dabo, kamar yadda wakilin sashen Hausa ya aiko mana da rahoto akan kiran da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da sarkin Kano Muhammad Sanusi suka yi.
Mutane daga gurare daban-daban a Najeriya da ma Afirka da ma duniya gabaki ɗaya wanda suke zaune a nan shekaru ɗari da suka shige. To saboda haka wannan yawan al'umma na wurare daban-daban da suka zo muke zaune tare da su, ai su suka jawo ƙarfinmu, wannan ne ya jawo martabanmu, wannan ne ya jawo bunƙasa cikinmu. Waɗanda ake zato su baƙi ne, mu a gwamnatance mun ɗauke su ‘yan ƙasa ne, ‘yan Kano ne, kuma suna da dama wacce kowane ɗan Kano yake da.
Mu zauna lafiya da dukkan ‘yan uwan da Allah ya kaddara mu zama tare da su a Najeriya. Allah ya la'anci duk wanda ya tada fitina kuma mu yi koyi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina tare da al'ummar da ba mu sani ba.
Hanyar siyasa nan ba tun yau kike mana illa ba. Al'ummar musulmi hanyar siyasa ta dake kire musu illa. To dai abin da yake dawo wannan bibi ta san rai da san zuciya. Musamman kasashen musulmai na gabas ta tsakiya yanda muke ganin baraka ko da yaushe tana kullowa dole ne mu dauke hududun nafsi wato abinda san zuciya mu dauke abinda Allah madaukin sarki yake so.
Taron sallar Idi a Kano ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma ana ci gaba da hada-hadar bukukuwan sallah a sassan birnin Kano da kewaye cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Su ma shugabanni a jihar Niger sun yi amfani da bukukuwan karamar sallah wajen janyo hankalin jama'a akan muhimmancin zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoto. Ga abin da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce,
ina fata Allah ya karbi ibadar mu duka, Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Niger, Nigeria gabaki daya, kuma Allah ya nuna mana Ramadan na baɗi da sallah.
Su ma dai sarakunan gargajiya na jihar Niger ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana wa al'ummominsu muhimmancin haɗin kan Nigeria, kamar yadda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya bayyana a cikin jawabinsa.
Nigeria ƙasa ce da ta kunshi jinsi jama'a iri-iri da kabilu masu yawa da addini daban-daban. Mun dade a haka muna kuma zaune lafiya, saboda haka babu abin da zai raba mu sai kawai mun ci gaba da mutunta al'adun juna yadda Allah zai sa mu zauna lafiya.
Manyan malamai da limamai sun gudanar da addu'o'i na musamman akan zaman lafiyar da kuma nema wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya. An dai gudanar da bukukuwan sallar lafiya a cikin wani yanayi na tsaurara matakan tsaro a nan jihar Niger, sai dai karancin walwala a tsakanin jama'a a sakamakon karancin kuɗaɗe a hannun mutane, kamar yadda tsohon ma'aikaci Muhammadu Sani ke cewa.
Mai azumi lafiya, Allah kawo alheri na ake nema a azumi, Allah kawo mana shi. Bayan wannan mai girma gona ka dube mu da idon rahama, mu yan pension ka taimaka mana kamar yadda Allah ya taimake ka, ka taimake mu haka nan, ka ba mu hakkin mu don Allah don Annabi.
Kenan kai sallah ba daidai ba kenan.
To na yi sallah kan gaskiya sai naje baban bola.
Kamar ya baban bola.
To baban bola inje kintan tsohon roba ina kaiwa ina sayawa a ci abinci.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Mun gode Mustafa. Shi kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aika da rahoton cewa a jihar Borno da ta sha fama da hare-haren ƴan ta'adda. Ga abin da gwamnan jihar Kashim Shatima ke cewa,
concern each and every one of you for all the sacrifices you have made over the years for us to have some peace in this part of the world. 2 years ago we were in a much more terrible shape than we are now. We still have the challenges, no doubt about it, but we have to give credit to President Muhammadu Buhari and the Nigerian Armed Forces.
Gwamnan ya ce, ina so mika godiya na ga dukkanin al'umma da suka taka rawa da kuma suka sadaukar da kawunansu wajen sabar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa. Don a shekaru biyu da suka gabata muna cikin wani hali ne na ƙaƙani-ƙayi, duk da cewa har yanzu muna cikin matsala, amma dole ne mu yaba wa shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar da ma dukkanin jami'an tsaron da suka bada tasu gudunmawa wajen yakan waɗannan ƴan ta'adda.
But a lot still needs to be done as we are talking, especially in the last 2 weeks. We have had tremendous challenges in Damboa, in Chibok, in Maiduguri, in all the nooks and crannies of the state.
Yace dole ne sai an ƙara ƙaimi kamar yadda nake faɗi, musamman ma a makonni biyu da suka gabata mun fuskanci matsaloli sosai kamar a garuruwan Damboa da Chibok da Maiduguri kai a kusan dukkanin lungunan da ke faɗin wannan jiha.
Yes, we have some successes, but definitely we equally suffered a lot of setbacks. So more all hands need to be on deck for us to have a lasting peace in this part of the world. It's not for us to take 2 steps forward and 1 step backward.
ya ce mun samu nasarori amma kuma mun fuskanci koma baya, don haka dole ne a sake hada hannu wuri guda don mu samu zaman lafiya mai daurewa a wannan bangaren kasar namu. Ya ce bai kamata mu yi kongaba kon baya ba kuma a makonni ko kuma watanni masu zuwa za mu ci gaba da magana da jami'an tsaro don mu ga hanyar da za mu kullo na ka karshen wannan matsala na ta'addanci baki daya da yake ci yake cinyewa, amma dole ne ya kare.
It's a fight between good and bad. It's a fight between light and darkness. And believe me, in the fullness of time, we shall triumph over our adversaries.
Yace wannan fada ne tsakanin mummuna da kyakkyawa, fada ne tsakanin haske da duhu, kuma ina tabbatar muku da cewa nan da wani dan lokaci za mu kawo ƙarshen wannan matsala baki daya. Gwamnati ya kuma tabo batun rashin biyan albashi ga ma'aikata a wannan lokaci na sallah.
We have some technical issues with the payment of salaries. We actually wanted to pay the salaries on Friday, and I have to apologize to them.
Yace mun dan samu wasu matsaloli ne game da biyan albashin ma'aikata. A dan gaskiya da muna so mu biya wannan albashi ne tun ranar Juma'a. Da haka dole ne nemi gafara a wurin su, dan ba da so na bane hakan ya auku. Kusan shekara 6 kenan muna biyan albashi duk lokacin da aka ce akwai wani biki, kama daga sallah zuwa Kirsimeti. Amma wannan karon an dan samu matsala ne na na'ura. Da haka ina roƙon ma'aikatan jihar Borno su hakuri game da abin da ya faru, kuma na musu alƙawarin cewa wannan mako da zamu shiga kowa da kowa zai samu albashinsa.
So I wish to apologize to them, and inshallah by the next working day, which will be Wednesday, salaries of civil.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, ita ma jihar Adamawa wadda ta huskanci ayyukan 'yan ta'addan Boko Haram ta yi sallar Idin bana cikin tsauraran matakan tsaro, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto.
Ba kamar sallar da ta gabata ba, a bana an gudanar sallar Idin ne a masallatan Juma'a maimakon filayen Idi sakamakon ruwan da aka ta tabkawa, musamman ma a Yola da Jalingo, da kuma irin matakan tsaron da aka ɗauka. Wannan hali ne ma yasa a bana ba ma ko gudanar da hawan gaiso sallar da akan yi a fadar manyan sarakunan jihohin biyu ba. Tun farko dai gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ma buƙaci al'ummar jihar sa nema da a sa ido yayin gudanar da bukukuwan sallar.
Na farko dai ina so in wa Ubangiji Allah godiya da ya kawo mana ƙarshen Ramadan. Wannan ba ƙaramin farala ba ne, na gode Ubangijin Allah, kuma ina wa dukkan musulmai da muka yi wani azumin barka da sallah, da kuma ina roƙon Allah ya biya mu da lada da kuma.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla Allah ya maimaita muna kuma ya kai mu na baɗin baɗaɗa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 1 kenan da minti 18 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin bayanin yadda wasu 'yan banga a garin Jega suka kama Zayyanu Garba da Mudassir Isa, suka kai su fadar sarkin Kebin Jega, suka rataye su kaina kallon ƙasa a wani ɗaki, suka riƙa gana musu azaba har sai da suka kashe Zayyanu. A makon da ya shige, Mudassir, wanda Allah ya kubutar, ya fara mana bayanin yadda aka kama su da irin azabar da aka musu, da yadda ya gudu, da kuma yadda ya ga an ɗauko mota za a fita da gawar Zayyanu. Za mu ɗora kan wannan batun a yau, to amma ina son in sake maida mu baya kaɗan daga inda shi Mudassir ya nemi Zayyanu a kan cewa su gudu, ta yadda za mu iya fahimtar ƙarshen maganarsa. Ga Mudassir.
Can daidai sun ta misalin ƙarfe 3 na dare yaran su yi bacci, sai na ce Zayyanu ya ce, na ce ka tashi mu fita. Mu samu mu kai gida, in iya mu sun ga abin da aka muna babuli babula sai sun ɗau motaki. Ya ce mira surban ya tashi. Na ce ka bari in riƙa hannunka in na heshe ka in fito mu rinƙa bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba insha Allahu rabbi har mu kai gida. Ya ce wallahi mira sur ko hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo. Ya ce mira sur ka dangana ga Allah kai hankuri. Bugun ga da sun kai mira sur da waya in rayu ni na san ba ni rai. Kai hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida kai musu bayani ka hita. Kawai su da na fita. Da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai. Akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar, sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai. can ba a wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikin su wani ya fito.
Wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan?
Eh, wanda aka bari gadin mu. Daga cikin su wani ya fito su din suka bi hanya, ya bi hanya. Da ya bi hanya sai ya tayi sai ya dawo. Can can ba minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji. Da ni ga sun zo su din ni ga sun shi magaji yana waya. Da ya waya sai na ga Bala Bazuka ya zo da Halidu ta ƙare ya zo. Sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba. To sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake. Kawai sai na ga dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba gawarsa. Sai Bala Bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota. Da ya jawo mota ko kunna fitillun motar ba ya ba gaba da baya. Ya taho da ita har wurin nan. Sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota. Da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba. Ina dawatun ya rasu ne ko ba rasu ba sun ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin ina cewa ya mutu ya mutu. Kawai suka sa a mota. Suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai ya koma gida ne. Ata shi ma sai daya daga. Kawai da na ga sun tayi sai ni kuma na ji to an ce a nemo ni sai ni dawo sai ni tashi da suka bar wurin sai ni tashi na bi ta cikin fadama na yi zagaye sai gidanmu. Da na zo gidanmu wurin mahaifiyata na kora mata bayani ya ce kuma wallahi mama Zayano ya rasu. Ta ce to ya za a wanga lamari sai ni ce to ya ki ga ya kamata. Ta ce in bari sallah asuba a yi sai mu yi sauko mu je tunda yannena duk suna Kano. Mu je wurin Isa ɗan imamu nan Aleru ta gwada mai jikina don ƙanan mahaifina ne abin da an kai mu. Mu dawo da gaggawa a san irin matakin da za a ɗauka. To garin mu je mu tare mota ta ni da mahaifiyata mu je nan Aleru mu gwada mu Isa ɗan imamu abin da an kai mu. Kawai sai muka samu gawar Zayano saman gehen shulda. Sun je da ita can bakin daji sun yi jifar da shi.
Da safe da lamarin ya faru koko tun da daren nan?
Tun da daren nan don alfijir ya fito bai ma fito sosai ba. Irin hasken gari bai waye sosai ba. Tun tayin din mun ka samu gawar tashi. Kuma da sun ka jefar da gashi hanyar da na biyo zan je gida tun da su cikin mota suke sun riga ni tafiya. Ina biyowa akwai inda na biyo ma ina wucewa sun ka biyo wurin. Na ce ma ni suke nema ashe sun dawo jefar da gawar shi ne.
To kinan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin?
Duk na san su.
Su nawa ne?
Su goma waɗanda suka je su haka mu. Su goma sha hudu ne.
Dawa dawa dawa.
To gaskiya wasu ban rike sunan su ba amma na rike suna Atta da Kabiru Shola da Mubara rago ban rike sunayen su ba gaskiya. Da Halidu wanda sun ka doga ta sun ka je sun ka jifa da ita da Halidu ta kare da Bala Bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi.
To kamar a wurin dukan ku kamar duka ne dai kawai suka yi tayi koko adami suka yi amfani wata kila wurin duka har da yasa wata kila ya sanadiyar rasa rayuka.
Ni gaskiya fi sabilillahi bulalle sun ka sani amma shi margayi Zayano har da ita ce sun ka sama sa. Hadda ita ce da bulalle kuma ni mutum uku uku sun kai buguna amma shi nan mutum uku nan mutum uku mutum shidda sun kai buguna hadda ita ce sun ka samu don muna cikin wurin yadda kamar mutum in ya ji sanyi hannu ne yana rawa haka wallahi haka a wajen sa ke rawa.
Subhanallahu wa ni'mal wakil subhanallahu wa ni'mal wakil subhanallahu wa ni'mal wakil subhanallahu.
Madassarun Isa kenan. To a bayan da labari ya isa gare shi na yadda waɗannan ‘yan banga ko kuma ‘yan ta’adda suka kashe masa ɗa, mahaifin Zayano Malam Abubakar ya je shi gaban ‘yan sanda domin neman haƙƙin abin da aka yi masa. To sai dai kuma a nan wurin ‘yan sanda maganar sai ta fara lalacewa.
Sunana Alhaji Garba Faransi Jeda, ni ne mahaifin Zayano da yaran sarki suka kashe kuma gida ne.
A matsayinka na mahaifinsa daga bakin lokacin da aka shaida maka wannan lamarin cewa an gaggawata shi wani mataki ka dauka
matakin da na dauka na kira abokanai na da wani dana muka je charge ofi inda DPO na kai mai reporting cewa an kashe min da gidan sarki kuma an dauko gashi an jefa ta tashi saboda haka na kawo report
DPO ne
na jiga to bayan haka nan sai suka je suka dauko gawar suka dauko gawar da suka dauki hoto abinda suka yi duka suka yi bayan sun kare abubuwan da suka yi suka ba mu gawa muka je muka rufe wa kaza to shine na dawo nan charge office aka sake daukan maganganu da aka ce shikenan in tafi ta bayan na tafi ta aka yan kwanaki ni dai ban je komai ba sai na dawo inda DPO na ce ranka ya dade na ga tun sannan ba ce min kuma game da harkar yaron da aka shi na ana so in sa inda ake sai ya ce to ai yanzu shi magana ta tannan su tana binnan kabi saboda ka sai ta shige da office na je shi ya da office inda yan sanda na yi musu bayani ga shi an kashe min yaro kuma ga shugabannin kisan nan duk ba kan manyan su ba illa ya yaran su so ba amma ya kama su ba kai to saboda haka ina son a kama waɗannan dan su amma su daraja yaran nan to sai yan sanda ne da binnan kabi suka tayar da hankali na haka nayi tamayoyi nayi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na futa da kaina to ana cikin haka sai naji an cewa an kai yara kotu wai za a sake su abu kamar wasa kotu a cikin nan kabi wata karamar kotu to shikin dan ji haka nikan sai ta naje Sokoto inda mu ra'ayin da kai report da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shine lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubutun da aka kare aka turo wanda zai na shi taho da kitsin gaba ɗaya daga kabi akan Sokoto aka zo ni ma na jo dan tarbuka Sokoto sai ni biyo su muka zo nan jiga to da muka zo nan jiga aka taho nan charge wa inda DPO aka zo din DPO aka tambaye shi sunayen waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gara aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsare daga shi danganan shi wanda aka turo ne sai je gidan sarki to da je gidan sarki ma harka ta lada shi
wannan azaba da kuma kisan da aka yi ma Zayyano ya faru ne turan 9 ga watan Janairu na wannan shekara wato watanni 5 da rabi da suka shige har yanzu kuma waɗanda ake zargi da aikata wannan kisan gilla suna yawon su akan titi har ma mutane a nan jega sun ce suna ikirarin cewar babu wani mahaluki da ya isa yi musu wani abu a duk fadin Najeriya a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin mahaifin Zayyano da kuma ta bakin hukumomi wato su ƴan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi su ma waɗanda ake zargi da yin wannan kisan muna kokarin mu je ta bakin su
to madalla Allah ya sauke yanzu kuma sai labarai a takeice jiya Lahadi sojojin Iraki suka kara dannawa cikin birnin Mosul mai tarihi a fafata da suke yi na kwato birnin daga hannun mayakan sakan ISIS har aka ji wani komandan kasa yana cewa sun yanto kashi 65 zuwa 70 na tsohon wannan birni Laftanar Kana Salam Al-Ubaidi ya ce kasa da su koya kilomita ne ya rage su kwato birnin ya kiyasin cewa mayakan sakan ISIS yan daruruwa ne kadai suka rage a wannan birni wani komanda Laftanar Janar Abdul Wahab Al-Sa'adim ya yi hasashen cewa za mu kammala wannan aiki cikin yan kwanaki za mu kai ga karshe nan ba da jimawa ba zai dauki yan kwanaki sojojin Iraki ne suke kan gaba yakin sake kwato birnin Mosul da ke hannun mayakan sakan na ISIS tun a shekara ta 2014 amma rundunar taron dangi karkashin jagorancin Amurka tana tallafa musu da jiragen saman yaki na sama da kuma sojojin kasa mun kawo muku rahoton cewa wakilinmu a Maiduguri ya ce yan Boko Haram ko kuma waɗanda ake zaton yan Boko Haram ne sun kai hari kan jama'ar Maiduguri har kuma wacce ta kai harin da kuma wani mutum guda suka halaka a Pakistan kuma jami'an kasar sun ce wata tankar mai da tayi hatsari tayi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150 maza da mata da yara waɗanda suka garzaya inda ta kifin domin kwasar ganima
kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wasu wato rahotanni da za mu kawo muku yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wato sahabu Imam Aliyu da wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiya Mr. John Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku sai anjima.